salatu wa salamu ala ashrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa istamsaka bi hadihi ila yawmid din wa sallama tasliman katira amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah وكل ضلالة في النار وأما بعد يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب رمي الجمار هل يزوج من كتاب الحج إمام البخاري كاو بابي شيني باب معنى جيبة الجمار جمعينا جمرة shine wato wajaje guda uku da ake jifan su a lokacin aikin hajji da haka an musu jam'i jimar jam'i ne na jamra saboda haka zai kawo mana babin yanda ake jifa na jimar kuma ya ake jifa din ta ina ake farawa kuma ta ina ake yi kuma da aukuwa nawa ne ake jifa wannan babin ya kawo hadisi guda biyu na
حدثنا يفعل عن نظر الأبار فأنت من عمر رضي الله عنه متى أمي الجماع قال إذا رمى إمامك صلي فعدت عليه المسألة قال كنا نتحمل فإذا زالت الشمس علينا wannan ya kawo hadisi guda biyu na farko ta hadisi hadisin Jabir ya kawo shi mu'allaqan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi jifa ranar tuka ranar sallah kenan lokacin da hanzi ya yi shi ne gohan da haka kamar yadda ya gabata ana jifa ranar goma ga wata ne da hanzi ga wanda yake ba mai uzuri ba masu uzuri ya gabata cewa suna iya jifa su tun kafin wannan lokacin kama wanda za su tunkuɗa daga abin nan Muzdalifa saboda rashin lafiya ko saboda nauyin jiki idan sun isa wajen jiba Yarmun za su yi jiba su amma dai wanda yake ya zauna har sai da gari ya washe sannan ya tafi zuwa wajen jiba to fal aula wal mustahabbu lahu shine ya yi jifa lokacin da hanzi ya yi shine duhan lokacin walaha bayan nan kuma shi Jabir radiyallahu anhu ya ce bayan nan rama ba'da zalika ba'da zawaj ma'ana washe gari ranar 11 ga wata da 12 da ranar 13 ya ce waɗannan kwanaki kuma ya yi jifa bayan zawali ma'ana sai lokacin da rana ta kai tsakiyar ƙwaryar sama sannan ta gota to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi jifa hada huwa sunna wannan shine sunna a cikin jifa sai ya kawo hadisi na gaba cewa an tambayi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wani ya tambaye shi yake cewa yaushe ya kamata na jefi jamarat kenan yana tambayan shi lokacin jifa yace idan rama imamuka farni idan shugabanka ya yi jifa ka yi jifa wato a nan lokacin an samu wasu shugabanni sukan yi jinkirin jifa din wasu kuma suka yi kila ba lokacin ba to shi yasa wannan ya tambayi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma to shi ya kamata ya yi jifa yace na sake nana ta mushi tambayar da Abdullahi dan Umar ya tabbatar shi mutumin ne yake so sai yace to ga yanda muke yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi gabanin ka ga yanda suke jifa ya saba da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga yanda yake a sunna yace kunna na tahayyan mun kasance muna kirdado ma'ana muna bibiyan rana ma'ana mu take har
shine fa idza zalati shamsu in muka ga rana ta gota ramai na sai mu ji ba shine ma'anar na tahayyan muna wato kintatan daidai lokacin zawadi in muka ga rana ta yi zawadi sai mu ji fa mu da haka lokacin jifa na ranar 11 yana farawa ne daga ba'da zawadi har zuwa alfajir na wannan wato yini washe gari ke wannan shine lokacin da ake farawa inda yake wasu suna jarintan zawal din mutane dukkan sukan yi kincirin da ce sai da zawal din da su ji ba da zawal din shine lokacin farawa da haka in ka yi shi lokacin zawal din tun daga nan har zuwa ƙasa har zuwa bayan azhar bayan da asar bayan magariba bayan isha duk lokacin jifa ne ba ma dai su suna ta ayyunin zawal saboda wannan shine kamar mutum ne ya salla a farkon lokaci ya bi wanda ya salla a bayan lokacin ba ma'ana dadan su ba zai zama saboda haka farkon lokacin jifa shine azzawal haka daga lokacin zawal ake son mutum ya yi jifa ne ala babu rabin jima'i min batnil wadi babu jifan waɗannan jima'ar ɗin su waɗannan wajajen jifa daga cikin wato asalin ta ƙasan su da yake kamar yadda muka faɗa shi aikin haji ko kashi tara ɗari kana karanta a littafi idan ba ka je wajen ka gani ba ba za ka taɓa fahimtar me ake nufi ba yanzu an ce min batnil wadi daga cikin kwari kuma yanzu in ka je babu wani kwari a wajen kwarin biyu ya kau kuma akwai shi babu shi ya kau kuma an yi hawa har an yi hawa ya kai hawa hudu saboda haka a wancan lokacin duk babu wannan abubuwa akwai kwari ne a wajen don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana jifa musamman ita jabratul aqaba waccan babbar ba ta farko da ta biyu ake magana da yanzu kamar yadda zai zo cikin hadisan ita ce yakan tafi can daidai daga kwari ya je wuta ba daga sama ba yana yi nuna wani wajen jifa yana can cikin kwari ne za ka yi a shiga ƙarƙashin kwarin daga ƙarƙashin kwarin sai ya je wani dutsen sa in gane ko kuma kamar yadda zai zo akwai yanayin yadda ake jifa ne idan ka zo za ka yi jifa za ka sa mina a gefen damanka za ka sa mata a gefen hagunka in gane ko kamar yanzu muka ce maka tana nan yamma mina tana nan gabas ko to idan mutum ya zo jifa an ce ya sa maka a hagunsa mina a damansa a ina zai tsaya jifa a nan sai ya fuskance ta ta haka an gane ko amma ko ina mutum yana iya cewa ya yi jifa amma dai yana so ya tabbatar da ya bi sunna shi ne ya yi wannan amma wannan alal istihbab ba a kan mu je sai tilas ya ce wanda ya yi ta can ɗin bai yi ba na in ka ce duka mutane yanzu su taru fi ta nan to za a samu cunkoso da wahala yanzu addini yana da sauki amma wanda mafi fita in ka ga za ka iya ka bibiya a hankali ka je ka sa maka a hagunka ka sa mina a damanka sai ka fuskanci jamra ɗin haka wannan shi ne sunna shi ne kuma abin da ya fi kuma hakan ya fi sauki an gane ko hakan ya fi sauki to shi ne ya ce babu ramin jima'i min batnil wadi babin jifan aljima'ar wato jamrorin nan ta cikin kwari na
إن ناسا يرمونها من فوقها فقال الذي لا إله غيره هذا المقام الذي أنزلت عليه الروح من دقرتي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا
فوجه حديث وقلناها عبد الله ابن مسعود شنو أبو عبد الرحمن haka na Abdullahi dan Umar shi ma kunya sa Abu Abdurrahman amma dai wannan ana nufin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace wato Abdurrahman ibn Yazid yace naga Abdullahi dan Abba dan Mas'ud da yaje zai yi jifa sai koma cikin kwarin daga cike yake jiyowa mana yake jifan jamra jamratul aqaba sai ya ce miki ah to ya ba Abdulrahman ina ga wasu mutane suna jifa ta sama kai kuma ka koma ta kasan kwarin kana jifa sai ya ce ina rantsuwa da wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi a wannan wajen ne suratul baqara ta sauka mana yana so ya ce suratul baqara ta sauka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan wajen ta saukan masa dan haka ya ko kuma ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin aikin hajjinsa da abubuwan da suka zo na ma'ana cikin wato aikin haji a suratul baqara akwai hukunce-hukunce da yawa na aikin haji amma dai yana nuna suratul baqara a nan ta sauka nan wajen walin dan haka a nan ta sauka kuma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jifa to sai Abdullah ibn Walid yace Sufyan ya ba mu labari a mashi ya ba mu labari irin wannan sanan kenan mafi kyau mutum zai yi jifa jamratul aqaba mana ya koma daga ƙasa kar ya jefe ta ta sama amma kaman yanda na faɗa abubuwa sun cancanta yanzu ka je ba za ka gane ina ne ƙasa ina ne saman ba sai dai in ka ƙasa asalin ƙasa ka shiga in ka shiga ta ƙasa sosai za ka ga in ka tafi gangara ne gangara za ta yi sosai in ka je can ma'ana kana haurawa ta farko tana ɗan sama ta biyu tana tudu kaɗan ta uku ita ce jamratul aqaba a ƙarshe ɗin in dai a ƙasa take ba ka hau hawa na ɗaya ba ko hawa na biyu ko hawa na uku ba za ka samu kaman a rami take domin tana kusa da abin nan wajen da aka yi bai'atul aqaba al-thaniya al-ula wa thaniya wannan waje aka yi wannan bai'a din saboda haka tana cikin kwani wajen yana kwani yasa ko hawa na farko kai yanzu in ka je jifa in ka je ka hau test din nan kana tafiya a ƙarshe din dole gangara za ka yi ka gangara za ka yi masa ne ko haka kamar rami ne a wajen da haka kenan ya nuna dai tana cikin kwani saboda haka wanda yake so ya tabbatar da wannan sunna din sai jefe ta ƙasa to amma ba kowa zai iya sani ba aka samu in ka samu mutum 100 sun gaba aikin haji a cikin 100 nan kila 92 sababbin alhazai ne kila 8 ne za ka samu wanda suka taɓa yi shi ma da ya taɓa yi din kila ya daɗe bai je ba kuma abubuwa sun canja da haka abin da ya saba gani ya je ba haka zai gani ba sai dai idan ya zama masani ne ya san wajen an gane ko kuma yana da ilimin wannan almuhim irin waɗannan abubuwa kamar yadda wancan karatu na baya aikin hajji yana da rukunai yana da wajibai yana da sunnoni yana da mustahabbai ire-iren waɗannan abubuwa din abubuwa ne da yin su cikawa ne amma mutum ya bar su dace a alayya aikin hajji shi ya yi amma dai ya bar abin da ya fi cika mafi cika shi ne ya yi wannan ala babu ramin jima'ar bi sabi'i hasayatin babin jifan waɗannan wato jamrori da tsakon kunye ƙwaya bakwai da haka ana jifan kowace abin nan jamra da tsakuwa guda bakwai da haka ranar farko ana yi da ƙwaya bakwai kaɗai tunda ana jifan jamratul aqaba ne kaɗai ranar farko ta ƙarshe mutum zai ƙetare ta ɗaya kamar yadda waɗannan ginshiƙan suke za ka wuce ta ɗaya ka wuce ta biyu ba za ka jefe ta ba ranar nahar kenan sai ka je ta uku to shi ne sai ta jefe ta da tsakuwa guda bakwai amma rana na biyu ranar 11 kenan wannan da ka wuce ta a farko ranar in ka zo daga kanta za ka fara za ka jefe ta da tsakuwa guda bakwai sai ka je ta tsakiya ka yi jifa da tsakuwa bakwai sai ka je ta ƙarshen ta jiya kenan da ka yi ita ma da guda bakwai ka ga nawa kenan 21 washe gari ma 21 42 kenan in ka yi kwana uku 21 kana da 63 ko in ka hada da bakwai din nan kana da 70 in ka yi ta'asir kenan in baka yi ta'asir din ba kuma shi kenan kana da 63 baka cire 21 cikin 70 kana da 50 da 9 ko 50 da 9 ko 49 kana da 49 idan baka yi ta'khiri ba kuma babu laifi Allah yake fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ko kai kwana biyu ko kai kwana uku to almuhim ana jifa ne da tsakuwa kwaya bakwai wannan Imam Bukhari ya ka wannan babu saboda akwai wasu daga cikin malamai kamar Mujahid arwaito daga gare shi haka nan Qatada ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Umar da yake an soke shi saboda Qatada bai ga Abdullah dan Umar ba da ji hadisi daga gare shi ba cewa shi bai damu ba ko da guda shida ko da guda bakwai ba damuwarsa bane to Imam Bukhari yana so ya kore wannan cewa abin da ya tabbata shine da tsakuwa guda bakwai an gane ko akwai tafsir na malamai idan yayi da tsakuwa guda shida menene zai hauka akwai sabani na malamai malaman maliki ya kuma fa kan cewa sai yayi yanka domin ya bar wani bangare mai girma daga cikin ibada ta aikin hannu wasu kuma su ce a zai ciyar wasu su ce zai goya mai gurbinta wa haka da wasu su ce ma sai ya tashi gaba daya amma dai mafi kyau mutum ya tabbatar yayi da tsakuwa guda bakwai an gane ko kowane sifa dai da tsakuwa bakwai ake tawa'un na ranar farko ne ko kuma na rana na biyu ne ko na rana na uku kowane wajen jifa tsakuwa bakwai ake so a yi jifa da shi wannan kuma ibada ce Allah madaukakin sarki a cikin hikimar da yakan iya kan ce mana menene abu ne kuma ba wanda zai tambaya me yasa aka ce guda bakwai Allahu a'lam Allahu a'lam me yasa aka ce a yi jifa da kwaya bakwai kamar yanzu misali ne alwala ce ko ta gaba ka wanke so daya shine wajibi ka wanke ko ta gaba so biyu wannan sunna ne ka wanke so uku wannan shika ne mustahabi wa fadila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala so daya ka wadda maratan maratan wa tawadda maratayn maratayn wa tawadda thalathan thalathan manzo Allah yayi kowanne ya ci to amma cikin alwalar so nawa ake shafan kai kunne ba ko ne ta baki shi ma ko ni ba wannan shari'a ita ce take iyakance mana ga abin da zai haka mutum ba zai ce to ai yin bakwai din nan bari ya kara kai takwas ba saboda shedan din ya bata masa rai gobe akwai masu wani sai kara har da takalmi wata mata da jaka wani da waye haka wani da sanda sai su kara wannan duka yana cikin jahilci gani ko tsakuwa aka ce kwaya bakwai har ma manzon sallallahu alaihi wasallam da aka dauko mishi tsakon kunin sai ya duba sai ya ga wasu sun yi girma sai ya ce a'a kada ku yi shi shige a addini wanda ya zabe su kanana kanana wanda ba su wuce kwarar wake ba sai ya ce dinisti hadha farmu ku yi jifa da irin wannan kuma jifa din nan ba wai manufar ita ce jifan ba manufar ba shine a girmama sunan Allah domin yukaddiru ma a kulli hasan duk da kowar da ka dauka zaka ce Allahu akbar ka jefa saboda haka an sanya dawazi ne da sa'ayi da jifa din nan da kuma ba don girmama sunan Allah lallai shedan ne din ne ake jifa riwaya ta zo ta yi Abbas cewa ash-shaytanu tarjumun lallai shedan kuke jifa wa millata abikum ibrahim tattabi'un amma ta farji annabi ibrahim ubanku kuke bi haka ne shedan din ne ake jifa amma dai cikawa ne da biyayya ga wato asalin tafarkin annabi ibrahim da Allah ya umarce mu da bin tafarkin da Allah ya ce wattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi ibrahim saboda haka wannan tsakuwa da aka ce guda bakwai kar mutum ya rage kar ya kara inda aka tsayar da kai ka tsaya ka yi wannan kwaya bakwai na'am
وروى بالتبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم
حديث نفر كو تعليقي هنا حديث عبد الله بن عمر كمان ده غباتا اروتو اكوي روايه قتادة daga عبد الله بن عمر cewa yayi jifa da tsakuwa guda shida imam bukhari yace a ai عبد الله بن عمر ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bi sabi'i hasayati da tsakuwa bakwai ba shida ba sai sace kawo mana hadisin nan na Abdullahi dan Mas'ud cewa ya kai zuwa Jamratul Kubra ita ake kira al-Aqaba babba gane ko lokacin da ya kai gare ta shi Abdullahi dan Mas'ud kenan radiyallahu anhu sai ya sa ja'ala al-baita an yasari sai ya sa daki a hagunsa ma'ana ya sa maka a hagunsa gane ko domin ka je wajen Jamra din nan hanyar Makka ne hanyar Makka ne daga Jamratul Aqaba in ka kama hanya ka miƙe kwana ɗaya ba za ka yi ba in ka ga dama za ka je har Makka in ka ga dama kuma za ka bi kwana kwanar hagu in ka bar wajen jifa ka shiga wani rami ka yi ta tafiya har Makka za ka fito daidai Safa da Marwa amma dai za ka sha tafiya akwai tafiya amma dai kana bin wannan ramin za ka ga mutane suna ta tafiya in ka ga dama ka miƙe in ka miƙe za ka fito shi ma daidai na wajen in ka bin nan ma haka za ka fito almuhim tunda haka ne tafiyar zuwa Makka to sai ka tsaya hannun hagunka ko gefen hagunka ya kalli Makka gefen damanka kuma ya koma ya kalli Mina kenan za ka kalli Jamra din ta haka kenan a ga nan hagu nan dama ko to sai ka kalle ta ta nan gefen duk da yake wani lokaci idan mutane suka yi yawa cunkoso ya yi yawa za ka ga askarawa nan sun tattoshe ko'ina to sai ka yi gwargwadon abin da zai samu in ka ga dama ka kewaya sai ka zabi wuta baya ka zo ka yi wannan nan ka tabbatar da sunna in kuma ka ga za ka wahala sai ka yi duk inda ka samu fattakullaha mastata'a amma dai hakan shi ne ya fi cika hakan shi ne ya fi cika mutum ya kalle ta ta wannan ala babu yake haka nan wato wanda aka saukar masa da suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yake haka na ga yayi jifa hada babu man rama jamratul aqaba fa ja'ala albayta an yasari ya ila yau dai wannan hadisin ne irin san yake wa babu wanda yayi jifan jamratul aqaba kuma ya sanya wato asalin daki a hagunsa shine hadisin Abdullahi dan Abbas a dan Mas'ud na
قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن الدين أنه حدث علي بن مسعود رضي الله عنه
فرآه
في يوم الجمرة الكبرى بقدر حطياته فجعل البيت أن يزداد في ومنها عن يمينه ثم قال هذا
المقام الذي يكون عليه في سورة الشقرة صلى الله عليه وسلم. إذن ليون شهدين. نعم. قال باب يكبر مع كل حصاتي. باب زي يكبر تارد قوة تقوى. يكبر تارد قوة تقوى إن سنة. كم تنيمان تادي يكبر أبو بدر شيء جيفان شيء إيبا. سيد شجبا. أما جي يكبر إن تارد قوة تقوى هذه هي السنة. wannan shine sunna in ka dauki tsakuwa ka ce Allahu Akbar sai ka jefa Allahu Akbar sai ka jefa ko kuma kana yin kabbara din tare da jefa an gane ko kowace tsakuwa mutum yayi kabbara a kanka na'am
ana wuce gurbin Umar radiyallahu anhu da Ali nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allahu ta'ala hadathana mustajab an Abdul Wahid حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على ابن زكي القرى التي يذكر فيها البقرة
يذكر
يذكر فيها البقرة والقرى التي يذكر فيها آل امرأة القرى التي يذكر فيها النساء قال ذكرت ذلك في إبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع علي بن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة
فاستبطن الوادي
حتى إذا هذا البشر هذا الشجرة اقترابها رمى بكل حصياته يكبر مع كل حصاته ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره
a har yau zai irin wancan hadisin ne duk da yake dai a wannan babin ya zo da wani abu ne yake cewa babu zai yi kabbara tare da kowace tsakuwa Abdullahi dan Umar haka ya faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya kawo hadisin A'mash yace naji Hajjaj shine ibn Yusuf al-Thaqafi wannan sarkin da aka yi ya hawo munbari sai yake cewa surar da Allah ya ambaci Baqara a cikin ta surar da Allah ya ambaci Ali Imran a cikin ta surar da Allah ya ambaci An-Nisa a cikin ta ma'ana wannan mas'ala ce wajen wasu tun daga zamanin sahabbai cewa shin za a ce suratul baqara a danganta surar da wannan abin da aka ambata a ciki ko kuma za a ce as-suratul lati fiha dhikru kaza me za a ce suratul fil surar giwaye ko kuma a'a za a ce surar da aka ambaci giwaye a ciki wanne ne ya fi shiga sai a ce a suratul lati yuzkaru fiha al-fil ko ba za a ce suratul fil ba yana yanzu ake cewa suratul fil surata abin nan duk ba daidai ba ne na? Suratul fil shi yasa shi da ya ji Hajjaj yana faɗan wannan abin sai yake ganin Hajjaj yana inkarin a ce suratu kaza kamar Hajjaj bai gama gamsuwa ba a ce suratu kaza suratu kaza suratu kaza in gane ko? Wain kana akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan wahayi ya saukar masa yakan kira masu rubuta wahayi ya ce za'u hadhihi al-aya fi surati allati yudkaru fiha kaza wa kaza cewa ku sanya wannan ayar a surar da aka ambaci kaza da kaza amma wani lafazin hadisin kuma za'u hadhihi al-aya fi surati kaza in gane ko haka nan faftataha bil baqara thumma bi an-nisa thumma bi ali imran ana kiran su da wannan sunayen ngani ko dan haka kira su da wannan sunayen ba laifi bane shi dai Hajjaj bai ganin a kira su da wannan sunayen kai tsaye sai dai a ce surar da aka ce kaza a cikin ta to shi wannan da yaji sai ya garzaya sai dai yake neman fatawa sai ya ambata ma Ibrahim shine Ibrahim An-Nakhai sai daga cikin manyan manyan su almajira Abdullahi dan Mas'ud sai cewa to ai Abdulrahman dan Yazid ya bani labari cewa yana tare da Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yaje Jidan Rasul Aqaba fastaqan alwadi sai yaje tsakiya ma'ana cikin kwarin wadi din ma'ana wannan kwarin cikin sa da yaje cikin sa har sai da ya yi wato asalin daura da wata itaciya da take wajen ba yanzu ba wani yake a wajen fa da bada sai da ya daura da wata itaciya da take wajen shikenan sai ya kauce mata da ya kauce mata sai ya jefi wannan jamra da tsakuwa guda bakwai yana tabbara tare da kowace tsakuwa sannan sai ya ce a nan ne ina rantsuwa da wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi wanda aka saukar mishi da suratul baqara ya tsaya kenan yanzu sahabi ne za a ɗauki maganarsa na sura ko kuma Hajjaj shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin manyan sahabbai makaranta ya ce suratul baqara shi kuma Hajjaj ya ce suratul lati zukira fiha al-baqara yanzu wanne za a dauka a na sahabi za a dauka sai a ajiye na shi tunda sahabin nan dai suna nan a gaban sa alqur'ani ya sauka a lokacin su kuma sun san haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu wato ina so ya tabbatar da wannan qala babu marama jamratul aqabati wa lam yati babu wanda ya jefi jamratul aqaba sai bai tsaya ba babin da zai zo gaba zai kara fadadawa akan haka shine jamratul aqaba ba a tsayuwa akan ta in an yi jifa sawa'u ranan 10 ga wata ko ranan 11 da 12 da 13 da zarar mutum ya yi jifa kawai sai ya wuce wato akwai wata sunna ce da take tsakanin jamarat din shine ranan 11 idan mutum ya jefi jamratu al-ula as-sughra kenan ita ce ta farko to idan ya jefe ta zai yi tafiya kadan ya yi kamar taku 30 haka zuwa 20 sai ya koma gefe sai ya fuskanci inda maka take wannan hagun ya ne ko sai ya daga hannunsa ya yi addu'a in ya kare addu'o'insa addu'ar ba kamar yanda ya zo zai tsaya gwargwadon yadda za a karanta suratul baqara
a ya dangana daidai da bukatar ka ne ai in bukatar ka ta zama ba mai yawa bace sai ka tsaya daidai yanda za ka karanta rabbana atina fid dunya hasana shikenan sai ka wuce amma ka san kana da bukatu da yawa ai za ka tsaya kai tsayuwa mai tsayi domin sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kwatan kwatan da za ka karanta suratul baqara yana addu'a ko idan mutum yayi wannan sai ya ci gaba da tafiya yana gangarawa sai ya je ta tsakiya ita ma sai ya jefe ta in ya jefe ta yana gama jifar ita ma sai ya taku kamar taku 15 zuwa 20 haka sai ya koma gefe sai ya sake fuskantar inda maka take inda Allah take sai ya daga hannun sai ya sake addu'a ko in ya zo ta uku idan yayi jifar to nan ba zai sake tsayawa ba shi ne wannan babu yace babu idan rama jam'i man rama jamratan aqaba walan yaqif ai walan yaqif bil du'a haka babu wanda yake fi jamratul aqaba amma bai tsaya yin addu'a ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma yace li ta'khudhu anni manasikakum ma'ana ku kwaikwayi aikin hajji ku daga gare ni na'am shi ma ta'liqi ya kawo shi ne hadisin a wajen shi bai gama cika sharuɗa ba amma hadisi ne ingantacce amen yazo ta hadisin jabe a ruwayar muslim na'am
wala mu'minu umara radiyallahu anhu
daga Abdullahi dan Umar ne ya fada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu na gabe shi babu idza ramal jamrataini yaqumu mustaqbilan qibla wa yusjid babu idan ya jefi jamra guda biyu ita ce ta farko da ta tsakiya ko in ya jefi jamra guda biyu yaqumu zai tsaya mustaqbilan qibla yana ne fuskantar alqibla wa yusjid kuma ya samu wajen da yake ma'ana ba tudu ba ba gangara bai samu waje mai kyau ya tsaya inda zai samu daidaituwa cikin addu'ar da zai
يكبر على إثم كل حضاره ثم يتقدم حتى مثله فيقوم مستقبل الفتنه فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياكل راس شمال فيحتفل فيقوم مستقبل ويقوم مستقبل الفتنه فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من البطن الوالي ولا يقف عندها ثم يطلب فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
kawana hadisi ne na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma daga dan shi talim yace ya kasance yana yarmil jamratad dunya ne al jamratad dunya ha ne al dunya ta kusa ba ta kasa ba ta kusa ma'ana ta kusa da mina domin daga dana ya dunu dunya wa dunuwan yazo aka kira duniya duniya li dunuwi ha haini qurbi yani intihaiha saboda za ta kare ko ni dana atiha saboda ita makaskanciya ce almuhim ad-dunya ta kusa Allah yace in antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-qudwa yayin da kuke wato asalin tudu na kusa su kuma suna tudu na nesa haka ad-dunya kusa in gane ko to shi yace wato ya kasance yana jifan jamra ta kusa kaga wace kenan wace ce ta kusa ta farko ko ta karshe ta farko ita ce ta kusa ma'ana ta kusa da mina ba ta kusa da makka ba wannan ita ce take jihar mina wacce ita take jihar makka da haka wacce take jifan mina ita ce wato ad-dunya yana jifanta da sab'a hasayati tsakuwa guda bakwai yana kabbara bayan kowace tsakuwa kenan in yace in ya jefa sai ya ce Allahu akbar dan ya ce isra kulli hasati a bayan kowace tsakuwa yana kabbara sannan sai ya dan tunkuda kadan har sai ya samu wajen da zai daidaitu ya tsaya sai ya miƙe ya fuskanci alqibla fa yaqumu tawilan wannan shine sai ya tsaya tsayuwa mai tsayi amma an da kai minti biyu minti uku sai aska ne sai Allah Allah ta hajjala tari tarika sai kada sai wuce saboda wasu din suna tsayawa kuma sai su jawo cinkoso a wajen wasu din suka tsaya sai su kama hira a wajen addu'a aka ce a da haka duk inda cinkoso yake kuma ana gudun kariya haifar da abin nan kafa wajen cinkoso ne abu kankane na iya haifar da damuwa yasa an kana so a tsanake in ka koma can daidai jikin bango inda mutane ba ka wucewa ba ne kudaka amma ka zo kan hanya ka tsaya ba za su barka ba haka sai ka koma ta gefen hagu haka ka kama hanya gefen hagu kar ka yi gefen dama domin shi ne sunna ka bi gefen hagu in ka je daidai inda aka yi wani ɗan katanga haka bango in ka tsaya a wajen ka samu ma bayan gini ka makale gwargwadon buƙatar ka ko to yace wayadu fa yaqumu tawilan sai yayi tsayuwa ne tsayi wayadu yayi addu'a ya daga hannunsa wannan yana daga cikin wajajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yayin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan karatu na aikin haji waje farko da ya daga hannu ina ne mun yi shi a farko lokacin da ya hau safa dutsen safa sai ya daga hannunsa ko to waje na biyu fa arfa a lokacin da ya je arfa a safa da marwa sai arfa a arfa ya daga hannunsa sama ya yi addu'a sannan waje na hudu shi ne nan wajen in gane ko a wajen jama'a shi yasa wasu malamai sukan ce a takaita inda ya daga hannunsa matsala ce ta sabani wani ce an kai sallah ma bayan sallah ba sai ka daga hannu ba la idan kana yin addu'a ta azkar to Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wannan baya bukatan ka daga hannunka amma an ka gama wannan fa an ta tarfa a dai ka wa tas'alullaha azza wa jalla hajataka daga hannunka ka roki Allah domin al-asli shine daga hannu kuma zakara rajula ash'asa adbara ko yamuddu yadayhi ila as-sama saboda aka daga hannu shine asali a addu'a al-asli a cikin addu'a shine daga hannu domin Allah yana jin kunyan bawan da zai daga hannun sa ya mayar miki da su ba tare da ya amsa manzo ba al-asli shine daga hannu to amma dai wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga hannun ba kai ma sai ka kiyaye misali da an sallale wani da an sallale sallah zai ga ya da wannan baya cikin sunna wa hadi khilafu sunna ngani ya saba ma sunna to amma dai mutum zai daga hannun sa a wasu wajaje a to shi ne wanda bai samu zuwa nan waje jan ba sai a ce shi ya kama da ba zai daga hannunsa ba kenan sai ran da yaje maka sai ran da yaje maka zai daga hannunsa da saboda haka akwai wajajen da mutum zai daga hannunsa kamar bayan dagowa daga ruku'u in yana wuce addu'a sa wa yarfa aydahu zai daga hannunsa haka nan in yake bantu shi kada ya daga hannunsa ya roki Allah madaukakin sarki wani yana nuna yana cikin hali na nuna kaskanci da bukatuwa ga Allah madaukakin to amma wasu ƴan uwa suna takura matsalar da yawa suna matsa ta wani ya ga kana daga yace kai dan bid'a ne to wallahi kai dan bid'a ne ya ga kana daga hannu kana addu'a kai me bid'a ce shine asali shine daga hannu to amma dai akwai wanda kuma suke wuce iyaka a wannan asali in gane ko a ce mutum kalafar sunna ba za ka ce mutum dan bid'a ba kuma in gane ko ko misali wasu lokacin da aka fara iqama sai ga sun daga hannun su da addu'a to wannan ma kuskure bai cikin wajen daga hannu a wannan lokaci to wanda ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka haka nan kuma kamar misali lokacin da liman yake hutuba ranar juma'a wasu kan daga hannu ana daga hannu ne lokacin da liman yake istisqa kawai lokacin da ya shiga istisqa ya fara cewa Allahumma askina Allahumma askina Allahumma ajitna Allahumma ajitna ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa har ma'ana mai ana ganin gefen abin nan hammatarsa yanzu wannan ka zo ka daga hannunka akan munbari tana cewa Allahumma ajidna dai ce mun samu sabon limami dan shi da ya daga hannu akan munbari wa annabi sallallahu alaihi wasallam rafa ya daga hannunsa a wannan wajen amma ba nan wajen ba kuma bai daga ba a cikin addu'a da ake wani ma zai ce addu'ar da ake in an gama hutuba ma bidiya wannan kila karancin fahimtar sa da sanin sa wa idza ayyuha manzala sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a nan wajen ko bai yi ba yayi akan munbari kuma yawan juma'a kuma Allah ya amsa masa ya saukar da ruwa ko mutum ne ma yazo yake mishi ya rasulullah in kata aki subul wa halakatil mawashi fadu laha an yasiyana farafa ayyadi wa ta'ala Allah azza wa jalla anzala al-matar saba ayya saboda haka yana da kyau mu dinga fahimta irin waɗannan matsaloli ba ko wani abu mutum ya zo ya kace mishi to warifa abin da kai ba bidi'a ne da ba ko wani abu bane haka musamman abu ya zama yana da asali a cikin in abu yana da asali a cikin shari'a in abu ya zama yana da asali a cikin shari'a ba a ce mishi bidi'a ko da an ce bidi'a ana ma'anar ana fadar bidi'a ce wacce take lugawiyya a harshen larabci kamar yadda Umar ya faɗa ke cewa ni'matin bid'atu hadihi lokacin da ya tara mutane ya tara su aka yi sallar tarawih tare da limami yace ni'matin bid'atu hadihi ana nufin bid'a ce da yana nufin abin da aka bari ne ya zo ya sake raya shi ya mayar da shi kamar sabo shi yasa yace ni'matin bid'atu hadihi ba yana nufin to kana nufin Umar ya yi bid'a kenan da Umar bai yi bid'a ba bai cikin masu bid'a amma dai ya fara da wani abu wanda dama yana da asali asali wa ya fara yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sallah ranar farko rana ta biyu sai kuma ya ga kar abin ya zama ya shiga haƙin mutane an wajabta musu sai ya janye aka dade ba a yi kuma sai Umar ya zo ya dawo da ita kaga yana da asali kenan amma abin da ya zama bai da asali shine ake ce mishi bid'a wanda bai da asali a shari'a kamar yanzu da Abubakar radiyallahu anhu ya tattara Qur'ani waje daya in ka samu wani sai ce ai bid'a Abubakar ne dan manzo Allah bai hada Qur'ani waje daya ba amma yana da asali ai al-asl shine cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu rubuta Qur'ani a cikin asl ko ba ya su akwai sakatarori masu rubuta a cikin rubutun ya samu asali kenan Abubakar da yazo ya sa aka rubuta Qur'ani waje daya ba bid'a ba ce dan gaskiya wasu har yanzu ba su fahimci me ake ce ma bid'a wani ma yake ka dauko masara ka turfa ai ka nika ta ba da sunte ba kai kai ga ce kai sunte aka cire dusar wai bid'a ce dan ba haka ake zamanin annabi ba don ka ce mushi wani irin tabari yake sa zamanin annabi ba irin namu bane ashe duk mu bid'a muke kina in dai aka taba irin wannan to mutane suna rashin fahimtar me ake nufi da in an ce bid'a din dan yana da kyau a fahimce ta da kyau na koma cikin littafin al-Iqtisam na Imam Shafi'i yayi bayani mai tsayi akan wannan matsala al-Iqtisam na Imam Shafi'i to al-muhim dai anan wato yayi tsayuwa mai tsayi kuma ya roki Allah madaukakin sarki ya daga hannunsa sannan sai ya je fitar tsakiya sannan sai ya koma gefen hagu kenan sai ya sake samun waje wanda yake madaidaici fayastahilu ya samu wajen da yake sahal ne ma'ana ba gangara ba ba tudu ba sai ya tsaya kuma ya fuskanci al-qibla yayi tsayuwa mai tsayi yayi addu'a ya daga hannayensa kuma yayi tsayuwa mai tsayi sannan ya je fi jamra zakal aqaba wacce take da kusa da aqaba ita ce wannan wajen bishiyar nan min batni alwadi cikin kwarin nan yace wala ya kifu inda amma bai tsaya a wajen ta ba bai tsaya a nan wajen ba kuma yan sarifu sai ya wuce yake cewa hakaza ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu yace haka naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa da haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata akan nan wajen babu raf'il yadaini inda jamratid dunya wal wusa irin wannan babun ne da ya gabata babun daga hannu yayin jifa wato jamra ta ad-dunya ta farko wal wusa da kuma ta tsakiya annabi sakon ya riga ya isa su biyu nan ne su ne ake tsaya musu a yi addu'a kuma wallahi waje ne na amsa addu'a haza shay'un ma'ruf wa mujarrab akwai bukatun da wallahi mutum ya roƙe su a nan wajajen kuma Allah ya amsa masa kuma ana ganin wannan amsa to haka waje ne na amsa addu'a kar ayi wasa da nan kar ka je mutane su jaga sai da Allah malam ba sai ka tsaya ba tauri muke in ka tsaya za mu tambu wata ba kuma za ka fike musamman ranar biyu din nan da mutane suke watsewa ba za a koma jifa ba wani ba dama da jakar su suke zuwa za ka shi yayi jifan ne kawai ya wuce ma na masara in mun san ko ka tsaya mu ne masu jaka ko da jakar shi ya wuce na masara bai tsaya yayi waɗannan abubuwan ba ko sai dai ba yi ne sai yau ba ka je yana ta dariya ne akwai alazai masu haka ba za su suna gaggawa ne kuma ni abin da yake ban tausayi da su aiki hajjinsu na farko ne kuma wani makina na karshen yayi wata ko ba za ta tsaya ta inganta shi da kyau ba dan ba ka da tabbas cewa fa kabar wajen nan zaka koma babu tabbas ba wani wanda yake da wannan tabbas saboda haka duk abin da mutum zai yi ya tsaya yayi wato yanda ya kamata ya tsaya yi shi yanda ya kamata yanda aka karantar da shi wannan shine zai sa ka samu cikakken aikin ka amma mutum ya je yayi kawai duk yanda aka yi dai an dai yi aikin haji Allah ya karba da niyya ko wannan kuskure ne saboda haka mutum ya kiyaye duk ire-iren waɗannan abubuwa din musamman an je aikin haji kada mutum damuwar shi kawai ya dawo ce mishi alhaji murtala in baka ce mishi alhaji ba kuma ku yi ta faɗa da shi kada ya zama wannan ita ce kawai ko alhaji Sama'ila duk shekarar da kai shirin zuwa don wani ya ba da shawaran cewa a gaya maka daure da shi ta shirya ko yawwa za mu dakata a nan babu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk